This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Lahadi 14 ga watan Afrilu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi da kalleka sako da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Isra'ila ta faɗa a yau Lahadi cewa Iran ta harba mata makamai guda 320 a wani hari da ba a taɓa ganin irinsa ba a baya. Amma makaman kariyarta na sama da kuma na Amurka da sauran kasashe da ke goyon bayan Isra'ilar sun kakkaɓo kashi 99 daga cikin 100 na makaman. Sun gaza a harin da suka kai, abinda Laftanar Kanal Peter Lerner, mai magana da yawon rundunar tsaron Isra'ila, ya fadawa gidan talabijin din CNN kenan. Lerner ya ce Tehran ta kai hari akan wani sansanin soja da Iran din ta ce an yi amfani da shi wajen kai harin ranar 1 ga watan Afrilu akan karamin ofishin jakadancin Iran da ke Damascus, babban birnin kasar Siriya, wanda ya yi sanadin mutuwar wasu janar-janar na Iran guda biyu. Lerner ya kuma ce hare-haren da aka kai a cikin dare ba su yi barna ba sosai. Kakakin rundunar tsaron Isra'ila ta IDF ya ce Iran ta harba jiragen sama marasa matuki da ke dauke da ababen fashewa guda 170 akan Isra'ila da makamai masu linzami, samfarin ballistic guda 120 da kuma wasu guda 30, inda yawancinsu suka fito kai tsaye daga yankin Iran. Kodayake wasunsu kuma mayakan da ke samun goyon bayan Iran da ke Iraki da Yemen ne suka harba su. Mai magana da yawon fadar White House a fannin tsaro John Kirby ya shaidawa gidan talabijin din CNN cewa galibin makaman da aka harba ta sama daga Iran aka harba su. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi Allah wadai da harin bama-baman da Iran ta kai ta sama akan Isra'ila a jiya Asabar, kuma ya ce sojojin Amurka da ke yankin sun taimaka wajen dakile kusan dukkan jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami da aka harba akan Isra'ilar a zaman wani hari da ke barazanar ƙara zafafa rikicin da aka kwashe watanni 6 ana yi a yankin gabas ta tsakiya. Biden ya kuma ce ya tattauna da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ta wayar tarho da yammacin jiya Asabar don jaddada ƙudurin Amurka akan goyon bayan tsaron Isra'ila. Dakaranmu za su yi aiki da takwarorin aikinsu a faɗin yankin, kuma za mu rinka tuntuɓar shugabannin Isra'ila, a cewar Biden a cikin wata sanarwa. Ya ƙara da cewa yayin da ba mu ga wasu hare-hare a kan sojojinmu ko sansanoninmu ba a yanzu, za mu ci gaba da sa ido a kan duk wata barazana, kuma ba za mu ɓata lokaci ba wajen ɗaukar dukkan matakan da suka dace don kare jama'armu. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutane 19 ne aka gano gawarwakinsu, wasu mutane 2 kuma sun ɓace bayan zaftarewar ƙasar da ta auku a tsakiyar ƙasar Indonesia, a cewar hukumomin yankin a yau Lahadi. An kwashe gawarwakin mutane 2 da wasu da suka tsira daga ƙauyukan 2 da bala'in ya shafa a yankin Tana Toraja da ke lardin South Sulawesi a yammacin jiya Asabar, a cewar shugaban hukumar sa-ido kan Iftila'i Suleiman Maliya. An samu asarar jimlar rayuka 19, inda 4 suka mutu a kudancin Makale, wasu 15 kuma a ƙauyukan Makale, abinda Maliya ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan a yau Lahadi. Ya ƙara da cewa a yanzu haka muna ci gaba da neman sauran waɗanda abin ya ritsa da su. Ya kuma ce har yanzu ba a san inda wasu mutane 2 suke ba, waɗanda ake kyautata zaton laka da sauran tarkace sun binne su.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla masu sauraro, yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe in bar ku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin Kallabi.
Mutane na sun ce mun in je nemi Senate, duk da dai da farko na turjiyan bana so in nema, amma tun da su suka kira ni dadin masu suke zaba na, ke naga in nace ba zan je ba gobe, wata kila wani bukata na nima zai taso, ba zan iya samu yanda nake tunanin ba.
Kallabin shirin ta wannan makon, yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Batun cin zarafin mata ta lalata wani lamari ne da ke kara ta'azzara tsakanin al'umma, inda mata da dama suke samun kansu cikin halin tsaka mai wuya a wurare da dama, kama daga makarantu, ma'aikatu, har waɗansu lokuta a wuraren ibada. Za mu haska fitila kan wannan lamari, mun kuma gayyaci likita domin fayyacewa mata muhimmancin gwajin lafiya koda kuwa suna jin garau. Yau Kallabinmu ta mako wata mace ce da aikin alheri ya sa ta yi fice har ya kai ta ga yin tarihi a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya. Za ku ji ko wace ce, ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga hiranmu da Kallabinmu ta mako, bari mu buɗe babin da batun cin zarafin mata ta fannin lalata da ke ƙara ta'azzara tsakanin al'umma. Duk da yake ana hukumta kalilan da suke shiga hannu, galibi suna cin karensu ba babbaka. Shirin Kallabi ya zanta da waɗansu mata da muka saga sunayensu waɗanda suka fuskanci wannan lamari.
Lokacin ina diploma ne a poli, normal IT din nan da ake yi din nan aka tura mu IT, na nemi wurin IT ina zuwa. Akwai wanda nake aiki a ƙarƙashin shi lokacin, ya dinga nema na, kuma ni na zo na gane neman ba wai neman arziki ba ne, saboda menene shi mutumin nan matan shi hudu ba aure na zai yi ba kenan. Ya dinga min dabara, dinga min dabara da nan nuna mishi ban yadda ba, ya dinga takura ni wurin IT din nan. Na ga ba zan iya ba, ni kuma ba yadda da shi zan yi ba. A lokacin kwata-kwata shekaru na 18 ba wani wayo ne da ni ba, kawai dai Allah ya taimake ni, dan Islamiyan da kake zuwa, dan Nasiyan da iyaye kake maka da kai cewa zina ba kyau, menene mu'amala da namiji da ba mu'azamin ka bane da sauransu, shine kawai a kaina a lokacin, da kuma duri da na dauka na so in yi karatu ni ma in zama wani abu. Na ga ba zan iya ba, ni kuma na kasa zuwa gida na fada a gida, kawai sai na daina zuwa wurin. Yace shi ya fi min hankali, ya dinga tracking ina, yace ba zai sani logbook ina menene na kiyadda dai mai daina zuwa wurin. So ashe MD din wurin ya lura bana zuwa, sai ya tambaya yace wai wannan yan IT din nan ina take, sai aka ce mishi ai na daina zuwa. Yace a haka ake wasa, kuma nan gama IT da zo in dinga roko a sa min hannu, saboda je musu kariya na yi IT shi fa ba zai yadda ba. Yasa aka nemo ni, ya kira ni ya tambaye ni, na gaya mishi nace gashi in kuma na ga ba zan iya ba, gara in hakura. Na nemi wani wurin IT din ban samu ba, na nema ban samu ba. This is something da zai iya sa ni a kara min shahara daya a school, amma duk haka ban daddara ba. Personal experience ina da wannan kenan. Akwai wata hanyar da na sani ta nema sister ta ci kitso ne, Mareniya ce tana zama a gidan yar mamanta, yaran matan da take zama da ita sai irin kai kamar irin shi disciplinarian din na kenan, ya cusa bayanin nan tsoron shi yarinya na tana jin tsoron shi yaya kaza bai so kaza kaza bai so kaza daga haka saboda tana jin tsoron shi din shi kuma gashi ustas ne a cikin gida ana jin tsoron shi ana yaya kaza yayin da manipulating yarinya har ya fara lalata da wannan yarinya
amma yarinya ce karama mai kimanin shekaru 16 wacce ke zaune a gidan da yaya take aure ta bayyana min kai tsaye a zantawar da muka yi ta wayar sadarwa inda take bayyana min halin da take ciki da mijin yayar tata ga abin da tace
ni ɗakin mu ɗaya da ita yaya ta ce yace karaman ƙaunarsu sai ga ya ta ɗauke ni a maimakon in ce maka mata ita ma ta ce maka mata mai da mai makaranta to mijin ta ya bata goyon baya akan ta ɗauko ni ita ma tana ce ta samu shi da to ba shi da matsala dai da tsoro da wani abubuwan da yake yi ba yana kina yawan son ya rinka taba ni haka ina mun magana sai ina son ya rinka taba ni ina matsawa sai aike ni in dauko mishi abu ina dauko mishi na so ya taba ni kuma na wurga mishi abu wala ce mishi ya bari ka dena sai ya bari sai dai mai yace wai ni ne ma ke da kyau kaza to ban da kyau kaza ina ce mishi jiya to ni dama ina so in bar ye gani ko ban su da ma in birge ka in na birge ka za ka cutar da ni to ban su shi ne ya ce haka kika ce ya ce eh na ce da ko in na ga mata sai ta ce ta na za ta duk ta za ta tunanin zai iya yin mun haka suna da ƴaƴan su yanzu in bata zaman su amma yana na ga ma wata wanda nake ban ta dakin mai ta bane ne ta ina mata kuka na ce mata ni kin ci da amma na ta ta tana cin makaranta ba ta dawowa sai misalin ƙarfe 3 tana zuwa aiki dai na fita lokacin da bai kula ni ba ruwan shirin yana fita karfe 8:00 da rabi ya fice bari zo ma ni kafin mama ta shi bacci ya fita to amma yanzu sai ya kai gurin 11:30 bai fita ba ai ba na zauna saboda idan na tashi ni wanke ne wankin kayan tsarin yaran nan ba zan shigo ɗakin ba in dan ka aikin ma ba zan yi da sauri ba saboda ban san in gama idan ka kira na in ji an sai ce yanzu ko ina neman wani abin in zo in kama shi ne ma eh shi ne ko in ji zuwa idan ka faman kira sai ya fito da gaskiyan shi ce to yanzu in ci to ba zan zo ba ni ai ce ya ma kila ya gaya mata ya ce in ya sani wani abin ba na yi to ba zai gaya mata ba yanzu ke kina ganin ya za a iya da sani ai da matsala in ta sani shin wallahi ko ba abin da ni ba na shigan banza wata shekil wata riga ni kirin ce ta ma kwaya daya wata yan shek haka kuma ita ma ɗan in ma zan sa ta yana sa hijabi kuma ba wai ma masu tsiya ba ne yaya na ta ban ita saboda ta yi mata yawa ta ban ita to ita ne kawai ba na saka wando yanzu na yi a gidan ni ko ma shi ne ma iya da dare ne ke cire hijabi ko kuma idan na ga tana gidan ke ta ce mun amina miki dinga sa hijabi in ci in aje na yi kuka da idan har na kwanta fuska na tana kumbura kuma in na gan shi ko ina jin tsoro ba na son ya kira ni gaba na zai dinga faduwa in dinga jin tsoro
nan gaba a cikin shirin za mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin wannan lamari da nufin neman mafita. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabinmu ta mako wata mace ce da aikin alheri ya sa ta fice har ya kai ta ga tarihi a majalisar wakilan tarayyar Najeriya. Waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi. Ga kallabinmu ta mako.
Sunana Right Honorable Fatima Binta Bello ne yar jihar Gombe ce kuma yar siyasa ce yar kasuwa mai sarauta ce. An haife ni a jihar Delta ran 1 ga watan 4 shekara 1971 bayan yakin basasa so kaman kusan ma ni ce first baby na barak din lokacin babana soja ne so dole muna yawo daga Delta da na fara kaiwa dan shekaru muka yi Sokoto daga Sokoto muka dawo muka yi ta gefen kasan Yarba specifically a Ondo State so a wurin da na fara shiga Boko ne primary school ina a wurin babana ya dawo arewa na dawo na yi WTC Bajoga daga WTC Bajoga ina gama dama ina sha'awan koyarwa na zama malamar makaranta na shekara 2 to lokacin da shekarun ba yawa ne da su bakin san a da in ka zama malami ana so a ga ka cika ido da sauransu so na gare kaman
ke yarinya ce lokacin
yarinya ce sosai ke naga baby ban fitting into abun ba amma it has been my dream in zama malama alhamdulillah na yi koyarwa na shekara biyu na zo na samu aiki a state minister of works as clerical officer lokacin ana tsohuwar jihar Bauchi na yi aiki na shekaru da dan dama na tafi ina aiki na je na diploma public admin a Jos Sadau ina aiki ina cikin aiki na ji kawai ba na sha'awan aikin kuma he na aje aiki na aje aiki he a 2006 shekara na 2006 kenan he mai girma gwamnan Gombe lokacin na gina makaranta a ƙauyen mu lokacin na basu kyauta
ke da kanki
ni da kaina a 2006 saboda kafin 2006 sun na gina makaranta ina ji 2005 ne naga ana buƙatan ajujuwa na ji price giving day hakan nan aka ce ana neman a kuskure ajujuwa he nace zan ba da 200,000 a lokacin aka ce an kin bayar fa ba zai yiwu ba kar a cinye kudin aka ta bani dai shawara he nace to a bani filin ya foundation kowa ma ya zo ya dora to da dai foundation dai he naga aikin ba na tsayawa bane ba kullun ina son ga na dora wani abu har dai na zo na gina ajujuwa uku da dan dakin malamai kadan a tsakiya sabo office kenan ake cewa he na ba community ina to lokacin da zan fada makarantar nan lokacin ne na san na shiga wani hali saboda da na rubuta a state government da secondary school ne zan ba da wurin he aka fito min da wani irin adawan da ban san kanshi ba mai gidana shi lokacin shi dan siyasa ne ni ba na siyasa a lokacin
kin ma yi aure kenan
eh na yi aure na ma aihu lokacin dana bai fi shekara 3 zuwa 4 ba so he suke cewa wai ai mijina yana bani kudi ina zuwa ina so in yaki jam'iyyar su ne lokacin PDP ne take gwamnati a Gombe he aka je aka ce mai girma gwamna kar a karbi ajujuwan kar a karbi ajujuwan ma aure na fice to ni na aiki alwala ce kar a karba aka ce ba za karba ba nace to ikon Allah he lillahi na zo dai na shiru shi gwamna ya sani da suna ne kuma ban san ma ya sani ba he wani rana ya sa kanin shi a nemo ni aka nemo ni nazo ya ce min me kike nema nace babu an ce kin gina makaranta nace eh ba su da ajujuwa ne mai girma gwamna na taimaka tun daga garinmu ne he ya ce to ina godiya ba kya nema wani abu nace ba na nema to sun zo sun dame ni da kaza kaza nace wallahi ba ko daya shikenan ke ce raki siyasa nace zan yi tunani dai eh amma in ka karbi makarantan
hujjar da kika bashi
eh nace in ka karbi ajujuwan da na gina zan shiga siyasa ke ce mun haka ne nace eh haka ne yace to ajujuwan nan za a ja karba amma ni zan yi tafiya gobe mata na first lady da chief of staff da youth leader na state da su je su karbi makarantan nan he ne sujada nace alhamdulillah buri na ya cika zan shiga siyasa ranka ya dade yace zaki shiga nace ranan ka turo min da chairman na local government na jam'iyyar ka da woman leader na jam'iyyar ka na local government da ward ward chairman da woman leader sa ward ward su wayannan zan ba su keken dinki 11 wayannan babura 11 he yace binta ba wani ba wani ba kuje rana zaki nema ba nace a'a ni ba na ban san ma ya ake siyasa ba but ina so in ba su abun aiki he ce to shikenan aka zo aka yi taro aka karbi ajujuwa aka zo aka yi jawabai na karbi katin jam'iyyar ranar
shekarun ki nawa lokacin
shekaru na lokacin 29 na karbi katin jam'iyya da na karbi katin jam'iyya aka zo zabe kafin a yi zaben 2007 zai nemi second tenure shi 2006 he bani deputy chairman na local government dina da za a bani chairman nace an bani gaskiya ina da sharadi kudi ba zai zo talaka yanzu yana kuka ban ba da kudi ba kuma ba zan jira yana bi due process ba kar a zo a kama ni aka ce a wannan za ta yi barna aka ce a bani deputy a ce dai ina cikin mutanen a tafi da ni na karba muka yi zaben 2007 ana gama zabe ya kira ni da kanshi ya ce mun duk mukamin da kike so a gwamnati zan baki ke nace ni ba na son mukami ya sake tambaya na he na fashe da kuka yace na sake kuka nace kanin mama na yana commissioner a tenuwan ka na farko yanzu kuma ba zan iya shiga cikin
harkan mulki ba
gwamnati ba saboda kar ya ga kaman na masa sanadin barin mukamin da yake kai yace ai kanin mamanki da ke ba daya bane ba mutane suna son ki ni kuma ina son yi aiki da ke kenan sake na tsuguna a gaban shi ina kuka nace to shi ya za ka yi da shi shi yana da iyali ya auro yar mutane da yaya ni kuma gani nan ni da mijina mijina yana wani local government ne yace ba damuwa zan bashi special advisor dukkan mu a gida daya ya bani commissioner ya bashi special advisor
commissioner me
na mata da abun nan walwalan jama'a da yara minister of women affairs social development so na yi aiki a wurin shekara 4 to ina commissioner ne dai naje nayi first degree ina dan lokacin na zama commissioner ina da diploma ne naje nayi first degree ina
a wace jami'a
a university of Maiduguri na gama ina duk da gamawa na shiga takarar House of Reps Allah ya bani nasara na ci zabe daga nan nazo majalisar tarayya nayi shekara 4 aka koma mutane na suka cin sake takara ne takara na nemi still House of Reps
daga wani shekara zuwa wani shekara
2011 zuwa 2015 ne first tenure dina nazo kuma ne sa'a lokacin na samu chairman din kin lura da majalisa hardly first time I zamo committee chairman amma da yake da muka zo dukan mu kusan sabbin yan majalisa ne muka zo a karnin he na samu chairman na women in parliament wanda kuma ba wai a national assembly bane kadai ya comprising mata da suke jiha kansuloli duk dai zabebbiya mace wanda dai an zabe ta ta fannin dokoki har kansula suna karkashin wannan committee din so nayi aikin shekara 4 ina House of Reps ina kuma lura da wannan committee din 2015 zuwa 2019 kuma na sake dawowa majalisa karni na 8 da na da karni na 8 fortunately enough hey a northeast gaba daya ni kadai ce na dawo majalisa jam'iyyar PDP lokacin guguwar tsunamin baba Buhari ya kwashi mutane da yawa so nayi sa'a dai mutane na suka dawo da ni to da na dawo hey aka zo ana maganar shugabancin majalisa hey dogara yace to tun da ni daga jam'iyyar adawa ne kuma ni kadai ce a whole northeast yana da kyau a dauko ni a kawo ni cikin harkar mulkin majalisa anan ne aka bani shugaban hamara sarinjaye na tsawatarwa gefen tsawatarwa muka yi shekara 4 a majalisa muka yi dai aiki a wannan dama na biyu din ma na samu karin girma wanda na zama vice chairman na Commonwealth Parliamentarian African Region ne shi ma shekara 4 ina tare da Commonwealth Parliamentarians
aiko Aliyar ya biya honorable Binta ba ya kata kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji abin da ya hana honorable komawa majalisa bayan cin zabe karo na biyu duk kuwa da goyen bayan da tace tana da shi tsakanin al'umma to madalla bari kuma mu koma kan batun kula da lafiya inda muka gayyaci likita na'iba Idris wanda ta yi cikakken bayani kan mahimmancin binciken lafiya musamman ga mata koda suna cikin koshin lafiya
akwai wasu cututtuka waɗanda ba su cika nuna alamomi a zahiri ba abinda muke kira su asymptomatic kenan zaki ga misali sankaran mama ko kuma sankaran jiki haka ko kuma wata cuta dai da kwata-kwata ba ta nuna alamu wani sa'in sai mutum ya zo asibiti a duba shi tukuna sai a gane cewa ai yana da wani abu to mutane da yawa suna dauka cewa ai cuta sai ta fito ta nuna alamomi a zahiri shine abin yana da mutum to wani sa'in tana cin mutum dan adam a jika tana cin shi amma ba wannan check-up ɗin mutum yake zuwa ba, bai cika nuna da wuri ba cewa mutum yana da shi kuma a ɗauki taimakon gaggawa.
Menene ma muhimmancin binciken lafiyar jiki ga mata?
Yayin da mutum yana zuwa wannan ana mai check-up ɗin ko mace ko namiji, yana ba da daman ya nuna da wuri cewa mutum yana ɗauke da wata matsala ko cuta. To a lokacin da za a gane, to kin ga a lokacin za a fara bubuwa mutum magani da wuri. Ba wai sai cutar ta ci jikin mutum ba tukunna sai a zo ana kakanni kai daga ina za a fara. To amma aka gano ta da wuri ana iya fahimta. Banda wannan kuma akwai abin da ake kira family history, wato wasu cututtukan da suke bi ta jini haka ta gado kenan. To kin ga idan mutum yana zuwa check up, kin ga ai zai iya bayyana to shi fa ga wani cuta da suke da shi a gadan su, to za a iya mai bayani shin shi yana da wannan risk din, wato yana siratsin samun wannan cutar ko kuma baya siratsin samun ta. To duk wa'annan abubuwan su ne suke da muhimmancin mutum ya dinga zuwa yana check up. Kaman hawan jini ne, wasu zaki ga ba sa nuna alamu, sai dai kawai su ce mai yiwuwa bayan sai yana ciwo a hannu, yana ciwo. To amma idan suka zo asibiti ana duba blood pressure din shi, wato hawan jini, sai kika ya hau, su ba su ma sani ba kwata kwata. To muhimmancin da yafi karfi shine a gano abu da wuri domin a tabbatar da ina za a bullo mai.
Wasu gabobi ne ya kamata mata su rika binciken lafiyarsu?
Akwai gabobi da yawa da mata ya kamata su dinga duba lafiyarsu, amma bari mu fara da guda biyu waɗanda suka fi muhimmanci. Na ɗaya akwai sankaran mama, shine breast cancer, sai kuma na biyu akwai cervical cancer, wato kansar bakin mahaifa. Kin ga ita breast cancer, mutane da yawa a duniya abin da yasa ake gano ta da wuri suna samun lafiya kuma saboda wannan check-up ɗin da suke zuwa ne, wato binciken lafiyarsu. Tunda a nan gefen duniya ba mu cika zuwa medical check-up ba, sai kika ba a gano ta da wuri har sai ta bayyana kanta da kanta. To kin ga su kuma a can ana zuwa check-up to ko ya aka ganta nan da nan zaki ga an yi wa mace magani. To kuma ita aka gano ta da wuri, akasari da yawa mace na iya warkewa ba tare da wata matsala ba. Wasu zaki ga suna nuna alamomi da wuri, wata kuma ba ta nuna alamomi da wuri. To shi yasa ake so wannan check-up ɗin a dinga zuwa. Na biyu kuma wannan kansar bakin mahaifa, ita kuma yayin da mace ta fara saduwa akwai wani test, wato pap smear, za a dauki sample a bakin mahaifan nan ai bincike a gashin wajen ne yana da alamomin samun wannan kansar din kuwa. To in already tana da shi aka gano da wuri, to kin ga za a fara magani. Idan kuma ba a kama ta da wuri ba har sai da ciki, to kin ga shine wajen kafin mutum ya samu lafiya kan sha wahala. To amma fa ita cervical cancer tana da vaccine ɗinta, wato akwai rigakafin da ake yi daga shekara 9 ana iya ba mutum ma rigakafin ta. To kin gani akwai rigakafi da ake yin ta domin ta kare mace daga wannan human papilloma virus wanda yake janyo ta. Sai kuma wasu mada da kaman su hawan jini, su ciwon suga haka, da wasu dai abubuwa ne da suke addabin mata. To shine kamata mace ta dinga binciken wa'annan gabobin, yana da muhimmanci. Wa'annan gabobin balin aka magana akan sankaran mama da kansar bakin mahaifa, a duk duniya ita ce su ne kansar inda suke addaban mata gaba daya, kuma mata da suna rasa rayukansu balle ma a wannan shafin kasar mu haka ta Nigeria. Kuma abin da yake janyo wannan shine rashin wannan binciken lafiya din kenan, wato medical check up. Idan mutum ba wai ya ga wasu alamomi bane baya son zuwa asibiti kwata kwata, sai abin ya ci ya cinye.
Sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan bayani. Nan kuma za mu dasa aya a cikin shirin a wannan makon, sai mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin ba da gudunmuwarki ga yayata yunkurin da mata ke yi na ganin ci gaban al'umma da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da matan ke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da Madina Dauda da kuma Hawwa Umar a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. A madadin su duka, ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. To
baki daya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na yanzu kuma shirin mu na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona Nandudu da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC mu kwana lafiya sai da safon ku.